إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة قوات رمضان هجرة دبو ديا دائريه ديدا أربعين وان ديزو أشرين دا ديا قوات بيار دبو بيو دشاترا منا نان أتكين سورة البقرة زامو تاش آيات أريد تلاتين دبقوي نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
الله سبحانه وتعالى يجي من أولا آية amsa dangane ga gayyata ko goran gayyata da yahudu suke bawa musulmi na su dawo su koma yahudawa da kuma goran gayyata da nasara suke ba musulmi su dawo su koma nasara wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu suka ce ku koma ku zo ku koma yahudawa ku bar musulunci ku koma yahudanci in kun yi haka za ku shiryu nasara suka ce ku bar musulunci ku zo ku yi addinin nasaranci in kun yi haka za ku shiryu sai Allah ta'ala ce qul bal millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin to tunda su ma sun kira mu zuwa ga addinin su kuma an ce ba za a yi ba na annabi Ibrahim za a yi sun nasara sun kira mu zuwa ga addinin su Allah ya ce ba za a yi ba irin na annabi Ibrahim za a yi shi kuma irin na annabi Ibrahim ba yahudanci bane ba nasaranci bane ba maguzanci bane musulunci ne shi sa Allah ta'ala ce ya ahlul kitabi limatu hajuna fi ibrahima وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Sura ka wannan aya guda biyu a cikin suratu Ali Imran Allah ta'ala ya bada amsa yace ya ahlal kitabi limatuhajjuna fi ibrahima, ya ku mazowa littafi, ma'abotan littafi, yahudu masu littafin attaura, nasara masu littafin injila, limatuhajjuna fi ibrahima, dan me yasa kuke jayayya a cikin sha'anin annabi ibrahim? Kowa ya ce nasa ne. Yahudi sun ce nasu ne, ba yahude ne. Nasara sun ce nasu ne, ba nasare ne. Maguzawan Makka ma sun ce nasu ne, ba maguje ne. To Allah ta'ala ya ce ba ɗaya kanwa biyu, ba ɗaya a ciki, ba ba yahude bane, ba ba nasare bane, ba ba maguje bane. Limatu hajuna fi ibrahima wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi. Ai ba a saukar da attaura ba ma ta annabi Musa da injila ta annabi Isa sai bayan annabi Ibrahim ya wuce da shekaru mai yawa. To ya aka ya zama ɗaya daga cikin addinin da ya riga ya wuce kafin a saukar da addinin? Ha antum ha'ula'i, ha Allah ya ce ba ku da hankali, afala ta'qilu, ha antum ha'ula'i hajajtum fima lakum bihi ilm, yace ga kuku dinnan kuna jayayya akan abin da kuke da sani. To falimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm, dan me kuke jayayya akan abin da ba ku da sani? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ya sani ku ba ku sani ba. A antum a'lamu amillah, suraka Allah ta'ala yace ma kana ibrahimu yahudiyan, annabi baba yahude bane, wala nasaraniyan, annabi ibrahim baba nasare bane, walakin kana hanifan musliman, sai dai shi yana kan addini miƙaƙe, yana kan addini mai ikhlasi wanda ake bauta Allah ba a shirka, sanan ya kauce wa duk wani addinin ƙarya, ya bi na gaskiya. Dan haka Allah ya ce wa ma kana minal mushrikeen, anan addinan guda hudu, da addinin maguzawa, da addinin nasara, da addinin yahudu, Allah ya kubutar da annabi Ibrahim cewa baya kai. To sai Allah ya kira su a wannan aya, ya kuma sa musu sharadi, fa in amanu bi misli, idan suka yi imani da kwatankwacin ma amantum bihi, irin abin da kuka yi imani da shi, suka yi imani irin kwatankwacin na musulmi, suka yi imani irin kwatankwacin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, shine antumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi, suka yi imani irin wannan. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Don kuka yi imani irin wannan, wanda a ciki akwai imani da annabi Isa da injila da Maryam, akwai imani da annabi Musa da attaura, akwai imani da annabi Dauda da zabura, akwai imani da annabi Muhammadu da alqur'ani, duka waɗannan annabawan Allah ne. Ba za ka ce ka yi imani da wani ka kafirce wani ba, ko ka ce ka yadda da wani baka yadda da wani ba. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, amma Allah ya sa wasu sun dare ma wasu a wajen daraja da yawan mu'jiza da yawan mabiya. Akwai annabin da zai zo alkiyama shi kadai, ba wanda ya bi shi. Akwai annabin da zai zo da mutum daya kawai, akwai annabin da zai zo da mutum biyu, akwai wanda zai zo da tawaga mai yawa, akwai wanda zai zo da dandazo mai yawa, wani zai zo da jama'a maqil irin annabi Musa da annabi Isa, sai kuma a ga tawagar da ta kowace girma da yawa, ita ce tawagar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Dan haka Allah ta'ala ya ce fa in amanu, idan kun yi imani bi misli ma amantum bihi, da irin kwatankwacin abin da ku musulmi kuka yi imani da shi, faqad ihtadaw, to a lokacin suka shiryu. Kenan wanda bai zo yayi musulunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wanda bai zo ya bi alqur'ani da manzon Allah ba, a cikin qur'anin manzon Allah kuma akwai imani da dukkan annabawa, akwai imani da dukkan manzanni, akwai imani da dukkan littattafai, akwai imani da Allah, akwai imani da ranar lahira, akwai imani da kaddara, akwai imani da dukkan abin da yake na kirki wanda ya dace. To Allah ya ce faqadihta daw, a lokacin sun shiryu, sun samu shiriya wacce kuma ita ake nema domin a tsira, domin shiryan nan dama a hannun Allah ta'ala take, kamar da yace wa in tu'uhu tahtadu, idan kun bi shi to kun samu shiriya, kun buwa kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratul lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur. Wa in tawallu, idan kuka bada baya, kuka bujire, kuka tawaye, fa inna ma hum fi shiqaq, Allah ce suna cikin sabani, sun shiga rigima. Duk wanda ya bada baya daga koyarwar annabi, ya bada baya daga koyarwar musulunci, to fa huwa fi shiqaq, ya shiga rikici, ya shiga sabani, ya shiga matsala. Domin shiqqu da shiqqu ana nufin gefe da gefe, ko idza ma baka min khalfi hasarafa lahu bi shiqqin wa shiqqun innana lam yuhawwali, idan kuna sabani da mutum sai ka koma gefe koma gefe, to sai a ce sun samu khilaf, sun saba, wannan yana gefe wannan yana gefe. To saboda haka idan ka bar manzon Allah, idan ka bar koyarwa annabi da sahabbai, shi yasa nan Allah ya ce bai ce fa in amanu bi misli ma amanta bihi ba, sai ya ce ma amantum, saboda da annabi da sahabbai, ma kana alaihi nabiyyu wa ashabuhu min al aqaid wal ibadat wal muamalat wal akhlaq, abinda annabi ya rayu akai da shi da sahabbansa na aqida da ibada da muamala da akhlaq, to sai ka zo da irin wannan, sannan ne kai musulunci. To idan ka bada baya, wa in tawallu, in suka bada baya suka bujire suka tawaye, fa inna ma hum fi shiqaqin, su hakika sun tabbata fi, sun nitse, shi sa aka sa fi, sun nitse fi shiqaqin, a cikin sabani, a cikin wato rikici, a cikin matsala. Wanda ji ya bada baya, asalin shiqaq yakan zo da ma'anar mashaqqa, mashaqqa wal adawa, sun shiga cikin matsala, sun shiga cikin wahala, sun shiga cikin rigima. Don haka ai hadisi ya zo ko fulanun shaqqa, ana cewa fulanun shaqqa asal muslimi, wanda ya tsaga sandan musulmi, ma'ana ya raba kansu. Faraqa majtama'u alaihi min ittiba'i imamihim fa innahu sara fi shiqqin ghayri shiqqihim, ya dawo tsagin da ba nasu ba, an tsaga ka koma tsagi daban, wancan yana tsagi da ƙurya da ɓari daban, ya zama ɓari da ɓari, kaga abinda bai haɗu ba kenan. Duk wanda ko a cikin musulunci ne wanda suka bar koyarwa annabi, zaka gansu a cikin sabani. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana, yahudu da suka yi sabani sai da suka rabu gida 71, yanzu yahudanci ƙungiya ƙungiya ne, ɗariƙa ɗariƙa ne, har guda 71, amma ɗaya ce kadai ta tsaya akan koyarwa annan Musa da At-Taura. Ragowar 70 duk ƴan wuta ne. Yace nasara su kuma da suka zo sai suka rabu gida 72, 71 duka bata kan koyarwa annabi Isa da Injila, don haka duk ƴan wuta ne, ɗaya ce kadai ta sha. Sai ce to ni kuma al'ummata in na wuce za su rabu gida 73, ƙarin ɗaya akan na Yahudu, ƙarin biyu akan na Nasara. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu rabu gida 73. In ka ɗauko littafin Al-Baghdadi wanda ya Al-Firq Al-Farq bayna Al-Firq, ka ɗauko na Ibn Hazamin, ka ɗauko na Shahrastani, za su baka tarihin yadda musulunci bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi ta kafa ƙungiyoyi daban-daban, wanda usulinsu yake komawa zuwa ga ƙungiyoyi guda 5 zuwa 6. Akwai khawarij, khawarij sune masu saurin kafirce mutane. To duk wanda ya aikata kaba'ira, ya sha giya ko ya zina ko ya caca, kawai ya zama kafiri. Sannan mu'tazila suka bayyana, su kuma suka ce eh muna tare da ku cewa in ya je lahira zai dawama a wuta, amma a duniya yana da manzila baina manzilatai ne, shi ba kafiri ba, shi ba musulmi ba, yana kan katanga. Wanda yake shan giya ko yake zina ko yake caca, to ba za ka kira shi musulmi ba, ba za ka kira shi kafiri ba a duniya, amma an je lahira wuta direct kuma dindindin. Suna tare da khawarij a lahira, sun bambanta da su a duniya. Wai su wayo suka yi? Ba su ce kafiri ba ne, ba su ce musulmi ba ne. Ita ku aqida ahlus sunna mai sabo imaninsa ne ya tauye, amma yana nan a musuluncinsa. Gwargwadon yawan sabanka, gwargwadon yadda imaninka zai tauye, gwargwadon yawan da'anka, gwargwadon yadda imaninka zai karu. Dan haka sabo yana tauye imani, da'a tana ƙara imani. Akwai asalin imani, akwai kuma ƙaruwar imani, da ayyukan da suke ƙara imani, da ayyukan da suke rage imani. To saboda haka aka samu wannan. Sannan kuma aka zo aka samu Shi'a, su ma Shi'an nan da suka dinga karkasuwa, suka dinga karkasuwa, sai da aka samu Shi'a, kungiyar Shi'a iri har guda 360. In ji wani malamin Shi'a mai suna abin nan, wato mai firaku Shi'a, Naubakhti ya yi littafin firaku Shi'a, to ya ce 360, sai ka zaɓi wacce kake. Da haka in mutum ya zo ya ce maka ɗan Shi'a ne, sai ka ce wacce daga cikin 360 wacce yake a ciki, ya zaɓo ma wacce yake. In ya ce bai san takasu 360 ba, to yana cikin matsala shi ma, fa inna ma hum fi shiqaq. Domin kana yin ƙungiya har ta kasu 360 baka sani ba, ai gida gida ce. Kamar idan ka shiga ɗariƙa ma, ai iri ce, ko ɗariƙoƙi iri ne. Wata ɗariƙan ma ba a haɗa ta da wata. In kana wata, to in ka fita shiga wata, to ka fita daga wacce. Sharaɗin wannan sai baka kowacce. Ita ma ɗariƙa gida ce. In ka ce kana ɗariƙa, sai a ce wacce. Kamar idan ka ce kana ƙungiya, sai a ce wacce. In ka ce kana izala, sai a ce wacce. Ka gani? In ka ce kana ɗariƙa, sai a ce wacce. In ka ce kana Shi'a, sai a ce wacce. Duk abin da kake yi, to ya kasu gida, sai ka faɗi wacce kake a ciki. To saboda haka me ya jawo waɗannan karkasuwa da rarrabuwa da saɓani. Wani saɓanin ɗan kaɗan ne zaka ga da wannan da wannan suna iya gaisawa, su ci abinci tare, su yi auratayya. Wani saɓanin ne zafi ma tsakanin wata ƙungiya da ƙungiyar, ko wata ɗariƙa da ɗariƙar, sai ka ji an ce ma ba aure. Gashi duk kuna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, duk kuna da masallace, kuna kamsu salawati, duk kuna haduwa a haji a bayan su dais, kuna azumi tare Ramadan, ka gani? Amma kuma sai ka ga wani ka zo kace kana son yassa, abinda zai fara tambaya ba musuluncin ka zai fara tambaya ba, wace kungiya kake? In ka faɗi kungiyar da shi uban yarinyar ba a ciki yake ba, don baka ci sa'a ba, sai ya ce maka to eh hakuri, eh saboda baka kungiyar mu, ba zan baka yata ba. Kun ga wannan abubuwan duk abin da ya jawo mana shi, wato sabani, wani karami wani babba. Saboda haka sai ya zama a aqida akwai kungiyoyi. Yanzu da ka ce aqida, sai a ce wacce? Ash'ariyya ko Maturidiyya ko Salafiyya ko wacece? Kullabiyya ko wacece? Ita ma aqidar kungiya ce. In ka ce mazhaba, sai a ce wacce? Malikiyya ko Shafi'iyya ko Hanbaliyya ko Hanafiyya ko Zahiriyya ko Sauriyya ko Dabariyya ko wacece? Wata ma ta mutu kungiyar. Duk abin da kake yi, to iri ne, sai ka zaɓi ɗaya. To amma in ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wannan guda ɗaya ne, bai karkasu ba. Na annabi guda ɗaya ne. In ka ji karkasuwa, namu ne, namun da muke yi shine yake karkasuwa. Amma na annabi guda ɗaya ne, rukunansa guda biyar ne: tauhidi, sallah, azumi, zakka, haji. Rukunan imaninsa guda shida ne: imani da Allah, da mala'ikun Allah, da tattafan Allah, da manzannin Allah, da ranar lahira, da kaddara mai daɗi da mara daɗi. Rukunin ihsaninsa guda ɗaya ne: ka bautawa Allah kamar kana ganinsa, in baka ganinsa shi yana ganinka. alƙiblarsa ɗaya ce a kalli Ka'aba. Shikenan ragowan duka wannan duk saɓaninmu ne. Wani saɓanin bai hana a haɗu a yi hira a gaisa a tattauna a je wa juna jana'iza a je wa juna gaisuwa a je wa juna ɗaurin aure. Wani kuma in yayi nauyi yayi zafi to shi ma sai ya tafi. Ka in siyasa kake ma an ce wacce kake, ita ma siyasar hawa 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 ce. Ita ma akan siyasar nan har rabuwa ake a daina gaisawa a daina magana a ta dura wa juna zagi da tsinuwa da la'anta saboda bambancin 'yan siyasa. Haka abubuwan yake. Wannan ita ma in ka shiga cikin siyasar sai a ce a wani gida kake. Ita ma siyasar in ka shiga cikin jam'iyyar kowace ita ma tana da gida gida a gidanwa. Hagaji tudu waɗannan inda ma mun fi shiƙaƙ. Tunda aka ce ma Yahudu in sun kauce ma koyarwa annabi sun shiga ruɗu, to mu ma gwargwadon nisanka da koyarwa annabi, gwargwadon yawan saɓaninka da matsalarka, gwargwadon kusancinka da annabi, gwargwadon ƙarancin saɓaninka. So da haka wanda ya yi nisa da annabi zai ga saɓaninsa yana da yawa da mutane, wanda ya kusa da annabi za ga saɓaninsa ya ragu. So da haka kowa ya duba karantarwarsa, ya dubi mu'amalarsa, ya dubi yadda yake wa'azi, ya dubi yadda yake karantarwa, ya dubi yadda yake mu'amala da sauran mutane. Haka annabi ya yi, baka mu'amala da kowa sai ɗan ƙungiyarka, ba mai auren ƴarka sai ɗan ƙungiyarka, ba za ka auri ƴar kowa ba sai ɗan ƙungiyarka, ba za ka je jana'izar kowa ba sai ɗan ƙungiyarka, ba za ka je kai ma kowa gaisuwa ban an masa rasuwa sai in yana ƙungiyarka, ba za ka je ka dubo mutum ba shi da lafiya ba sai yana ƙungiyarka. To kaga lokacin da ƙungiya ta zamo haƙƙoƙin musulunci sun rarrabu saboda bambancin ƙungiya, to mun shiga ruɗani. Allah ya shiryar da mu baki ɗaya. Shine Allah ta'ala yake ba ma Yahuda amsa da Nasara cewa su zo su imani da irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da shi. Wanda yayi imani da irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da shi, to Allah ta'ala ce faqadihi tadau wa in tawallau, idan suka juya baya suka bujire, fa inna ma hum fi shiqaq, Allah ya ce sun shiga cikin sabani, sun shiga cikin sabawa, sun shiga cikin adawa da kiyayya. Fa sayakafika humullah, da sannu Allah ta'ala zai baka kariya, zai baka tsari, zai baka kiyo daga gare su. Allah ta'ala ya gayawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa fa sayakafika humullah, Allah shine zai isan maka daga sharrinsu baki ɗaya. Kuma wannan alƙawari da Allah ya wa annabi, wanda malamai suka ce a lokacin da wannan aya ta sauka ana cikin aikin ne, shi yasa aka sa sin ɗin nan wanda ake kira ta harfu tanfis, wanda yake nufin gaba. Duk wani abu da zai taso maka to Allah zai shiga kiwonka. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah zai tsare ka, zai kiyaye ka daga mutane. Kuma a aikace Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi duk wata kariya da Allah zai bashi ya bashi. Akwai misalai guda biyar da za mu kawo na irin kariyar da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kariya ta farko, lokacin da aka yi taro a gidan Abdullahi bin Jud'an, wanda manya-manyan Quraishawa suka halarta, a ciki aka ce a kai a yi shawara a tattauna irin matakin da ya kamata a ɗauka a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah yake gaya mana wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. To da aka zo mitin, aka zo shura, aka ce wannan mutum wanda ya zo da musuluncin nan, mu dai ba ma son musuluncin nan nasa, don haka muna so a ba da shawarar me ya kamata a yi masa. Sai wasu daga ciki suka ce a ɗaure shi. Sai wani ya ce wannan ba shawara ba ce, idan an ɗaure shi to to mabiyansa za su yi ƙarfi su zo su kwance shi. Kaga an yi ba a yi ba. So ne yace to a kore shi. So ne yace ai yana da baki. Idan mun kore shi zai je ya ma wasu wa'azi su musulunta su yi ƙarfi a bayan gari su shigo su zo su kwace mana gari. So ne yace a kashe shi. So ne yace idan an kashe shi ai yana da dangi, yana da ƴan uwa wanda ba za su yadda a kashe shi ba. Sai yace to shawara kisan kada a yi ta na mutum ɗaya, ai delegate. Kowace ƙabila ta ba da mutum ɗaya, sai a haɗu, sai jininsa ya fantsama. In an masa kisan ƙabilu gaba ɗaya sun ba da wakilci kamar da ake majalisar wakilai, to kowa ya ba da wakilci kamar da na gaya muku a lokacin da za a ɗauki Alhajar al-Aswad a ɗora a gurinsa. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya raba wannan rigimar, ya shimfiɗa mayafinsa, ya ɗauko dutsen ya ɗora a kai. Yace kowace ƙabila ta ba da wakilinta ya zo ya kama gefe, ai kama kama a je a sa shi a inda za a sa shi. To wannan majalisar kama kama suka ce to a wajen kisan ma a yi kama kama. A cikin littafin Ar-Rahiq al-Maktub ya kawo sunayen mutum 14 daga ƙabilu daban-daban waɗanda aka ce su je su yi kwantan ɓauna idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bacci, su auka masa su halaka shi. Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan makirci da wannan kulle-kulle. Aka umarci annabi ya bar gidan, yana shirin fita, tuni sun zo sun taru a kofar gidan suna jira dare ya tsala su afkawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai annabi ya ce wa Ali bin Abi Talib, ka kwanta a kan gadona kuma ka lulluɓa da bargona, domin sun leƙo ta tsagin ƙyaure ko taga za su ga kamar ni ne a kwance, ni kuma zan wuce in tafiyata. Annabi ya fito sallallahu alaihi wasallama ya wuce ba tare da sun ganshi ba. Allah ya makantar da idanuwansu. Waja'alna min baina adihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghashaynahum fahum la yubsiruna. Kun ga anan Allah ya ce wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Guri na biyu shine a dutsen kogon a sau garu sau, anan ne ma ya je habbakin kogon ga annaba a ciki da Abubakar, kawai haka za su leka su hango su. Ha Abubakar yana cewa radiyallahu an da ɗayan su zai sunkuya da zai gamu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. Allah ya ce in babu ku taimake shi ba, waye taimake shi lokacin da yake cikin kogo? Ba kowa daga Abubakar sai Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma Allah ya ba su kariya ba a cin musu ba. Kun ji biyu. Na uku, akwai lokacin da Banu Nadir suka shirya cewa za a gayyato Annabi Sulhu. Idan ya zo wajen Sulhun sai a zaunar da shi akan wata kujera ko kan wani dakali. A saman dakalin sai a ɗora wani mutum akan katanga sai ya jeho masa dutse aka. Shikenan an gama. An shirya wannan, Annabi har ya tafi wajen Sulhu. Kawai sai aka ga ya dawo, yace sahabbai ku dawo. Allah ya gaya mun sun shirya mana makirci, za su yi kaza za su yi kaza. Kuma asirinsa ya tonu, aka ga wannan. Allah ya tsare Annabi sallallahu alaihi wasallama daga wannan makirci. Sannan na hudu, akwai lokacin da wata mata sunanta Zainab, mata Abdullah ibn Mishkam, ba Yahude ne, da Annabi ya je Khaybara sai ta dafo nama, ta dafo akuya, ta kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya Rasulullah, tunda an yi bako ai ga abinci mun kawo. Annabi ya karbi wannan nama. A wata ruwayan ya gutsira ya sa bakinsa, a wata ruwayan ya gutsira sai naman ya yi magana ya ce kakkaci ni, akwai sammu a jikina. Wata ruwayan sai da ya ci ya fara ci, sahabin da suke tare da shi Bishir nan take yana ci ya mutu saboda irin dafin nan ne wanda da ya shiga sakan biyu an gama yau. Sai Annabi ya sa aka kira wannan mata, me yasa kika kawo mana abinci kika sa a pozin? Tace aini an ce kai Annabi ne, idan kai Annabi ne Allah zai tsare ka ba abin da pozin zai maka, idan kuma kai ba Annabi bane to ƙara an kashe ka kowa ya huta. Annabi a wata ruwayan yace to tashi na yafe miki ki tafi. wata ruwayan da annabi yace ya yafe sabai suka ce to dan uwanmu fa ya rasulullah in kai ka yafe abinda tayi ma mu kuma dan uwanmu da ta kashe fa muna son ai kisasin dan uwanmu da ta kashe kun ga anan ma guri na hudu Allah ya tsara annabi guri na biyar akwai Labid bin al-Asam al-Yahudi shi kwararren mai tsafi ne ya iya jifa ya iya tsafi ya iya makaru suka sa shi yawa annabi makaru ya je yayi kulle kulle aka je aka samu matsefin kai da gashi da wane ne aka je aka samu wata rijiya can ƙasa aka yi haka aka sa abin aka dauki dutse aka danne shi saboda ƙarfin tsafin sai da ruwan rijiya ya koma kamar ruwan lalle amma da yake Allah ya tsara annabi abu baya masa tasiri a kwakwalwarsa baya masa tasiri a hankalinsa amma yakan ji zafi ko radadi a jikinsa wannan alama ta bayyana Allah ya aika mala'ika Jibrilu da wani mala'ika guda biyu suka zo suka tabbatar da wannan tsafi aka tura sayyidina Ali yaje ya shiga wannan rijiya ya dauko wannan kayan tsafi aka ware shi aka kwankwance shi ana tofa masa wa min sharrin naffasati fil uqadi daga nan aka saukan masa da suratul falaqi da suratul nas annabi duk sanda zai kwanta injina na Aisha yakan karanta qul huwallahu da falaqi da nasu atafin hannunsa ya shashafa wa kansa ya shafa wa kirjinsa ya sake tofawa ya shashafa duk inda hannunsa zai kai a jikinsa ya shashafa wannan tace tunda aka saukar da falaqi da nasi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin daren da bai shafa ta a jikinsa ba saboda maganin makaru tace ranar da ba shi da lafiya ni sai in kama hannunsa in tofa masa a jikin hannun in kama hannunsa in dinga goga masa ku duba wani fikihu nana na Aisha maimakon ta tofa a hannunta ta shafawa annabi hannunta sai ta ga ƙara ka tofa a hannun annabi ka shafawa annabi hannun annabi domin hannun annabi hannu ne mai albarka so da haka sai ta shafa annabi hannunsa ta kama hannun nasa tana tofawa tana shashafa masa hannunsa saboda albarkar da ke jikin hannun shi yasa Allah ya ce fasayyaka fika humullah Allah zai isa maka da su duk makirce makirce da kulle kulle da tungwila da zagon ƙasa Allah bai bari sun cimma annabi sallallahu alaihi wasallama ba har sai da ya isar da sakonsa ga mai yadda Allah ya umarce shi kun ga anan wato da Allah ya ce fasayyaka fika humullah alƙawari Allah yayi kuma ya isar da alƙawarin sa dan haka wannan mu'jiza ce ta alqur'ani a faɗa abu kafin ya faru kuma ya faru yadda aka faɗa diya kukon da annabi yayi guda 27 da harharan da aka kai guda 70 Allah ya tsara annabi babu inda aka kashe shi duk a yakukuwan nan gabaki daya an ji masa rauni wannan jarabawa ce amma dai Allah ya tsare shi babu wanda ya nasara wajen hana shi isar da sakon da Allah ya dora masa sai da ya gama isar da sakon sa kaf alqur'ani ya sauka cif aya 6014 shikenan sai kuma Allah ya karba annabin sa sallallahu alaihi wasallama wa huwa as-sami'u Allah shine mai ji wannan suna ne na Allah as-sami'u ismun min asma'illahi ta'ala was-sam'u sifatun min sifatillahi ta'ala Allah shine mai ji sunansa mai ji sannan kuma yana ji din sannan muna ganin tasirin jin Allah iri biyu ne akwai ji na duk abinda ake yi gabaki daya Allah yana ji da wanda aka yi a boye da wanda aka yi a fili da wanda aka yi rada wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir qul in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah duk abin da ke boye a kirjinku kafin ku yi abu ma Allah ya san za ku yi dan haka sami'u sunan Allah ne as-sam'u sifa ce ta Allah wanda daga ma'anan sam'u akwai amsa addu'a wa huwa sami'ud du'a Allah yana jin addu'a kuma yana amsawa yana jin kira yana jin roko yana jin magiya yana jin yabo yana jin kirari dukkan abin da ka faɗa mai kyau ko mara kyau Allah ta'ala ya ji to kun ga anan da Allah ya ce fasayyaka fika humullah sai ya ce wa huwa sami'u wanda suka ce to ai ba a ce wa huwal azizul qawiy ba ai tunda zai kare annabi ne daga makirci amma sai ya ce wa huwa sami'u saboda shi makirci daga mitin ake fara shi ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله يا جي يا غني لهك wannan suna na Allah cewa yana ji wannan fadaitar da mu ake yi cewa mu gaya masa bukatun mu, mu gaya masa damuwar mu, mu gaya masa mai masa take, mai masa yabo, mai addu'a, mu annabi salati, mai istighfari, mai hailala, mai tasbihi, mai tahmidi, mai kabbara, ba abin da yake tafiya a banza, duk Allah ya ji. Wata ran sahabbai suna kullawa da ƙara, annabi ya ce kai innakum la tad'una as-sama wala ga'iban, wanda kuke kira ai ba kurma bane, ba kuma wanda baya nan bane, yana jin ku sami'un qarib, yana ji kuma yana kusa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-alimu, sannan Allah yana da sani, faffadan sani, yalwataccen sani, gamamman sani, isasshen sani. Sanin Allah yashmalul mustahilat wal ja'izat wal mumkinat wal mumtani'at. Sanin Allah jahilci bai gabace shi ba. Sanin Allah mantuwa ba ta riskarsa. Sanin Allah ya hada duk abin da ya buya. Sanin Allah ya hada duk abin da ya bayyana. Sanin Allah ya hada duk abin da ya wuce. Sanin Allah ya hada duk abin da zai zo. Sanin Allah ya hada duk abin da ake ciki. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Daka Allah ta'ala yana da sani, sanin Allah ya hada komai, a hada bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada. Allah sanin sa ya hada komai da komai, wallahu bi kulli shay'in alim. Wanda haka wannan sunaye guda biyu na Allah, sirrin da ke cikin sunayen nan in ka san su, wato ka kuma gane yadda zaka roki Allah da waɗannan sunaye guda biyu da kuma tasirin sunayen a rayuwarka. Duk wanda ya yarda Allah masani ne mai ji, to ba zai ƙara jin tsoron wani mutum a duniya ba. Allah ya san halin da kake ciki, sannan kuma ya ji abin da ka faɗa. In abin kirki kake, ya ji ya sani. In abin tsiya kake, ya ji ya sani. In kai akewa, ya ji ya sani. In kai kakewa wani, ya ji ya sani. To tunda Allah yana ji, dan me ba za mu daga hannu mu ce Allah muna cikin damuwa ka yaye mana ba. Dan me ba za mu ce Allah muna da bukatu ka biya mana ba. Dan me ba za mu roki Allah mu ce Allah muna da kaza kai mana ba. Kisa uku ga babu abin da yake tasiri wanda Allah yake so bawaye irin addu'a. Irin addu'a duk annabawan da Allah ya ba mu labarin su, mafiyon su alqur'ani, zaka akwai addu'a da suka yi. Wani ya addu'a haihuwa kuma Allah ya bashi dan, shine wa annabi Zakariya ya roki da rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Yana salla malaiku suka ce tsaya an aiko mu. Annallaha yubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya, yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Da annabi Ayyuba ya shiga ciwo da rashin lafiya, yace anni masani yadur wa anta arhamur rahimin, Allah ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Na dawo mad da ƴaƴansa na ƙara ninka masa. Da kifi ya haɗe ya annabi Yunus, wa ya gayawa wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi zulumati fi zulumati, a cikin duhun 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 kogi, duhun dare, duhun cikin kifi. Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ku duba wata irin addu'a da yake daga bakin annabi ta fito, a cikin ta akwai tauhidi la ilaha illa anta, a cikin ta akwai tasbihi subhanaka, a cikin ta akwai istighfari, inni kuntu minaz zalimin. Lokaci guda yayi tauhidi la ilaha illallah, yayi tasbihi ha subhanaka, yayi istighfari inni kuntu minaz zalimin. Me biyo baya fastajabna lahu. Shi yasa annabi ya ce in ka shiga damuwa ka dauki lazimin la ilaha illa anta subhanaka, kai ta yin lazimin wannan duk damuwar da kake ciki sai Allah ya fidda kai. Saboda Allah ya faɗa ya ce wa kazalika nunjil mu'minin, mu'minai ma haka zan tseratar da su. Saboda haka huwa sami'ul alim, Allah shine mai ji kuma Allah shine masani. To nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuban harshe, Allah ya yafe mana. Tambayoyi: ko ya halatta idan kudin cefa ne yayi saura nake sayan abin da zai zan yi amfani da shi a gidanmu maimakon na mayarwa mai gidanmu? Kudin cefa ne mijinta ya bata, misali ya bada 1,000 a yi cefa ne, sai aka yi na 700 ya isa, saura raran 300 an samu raran man fetur, to wannan rara ta 300 a ajihunta za ta sa ta yi amfani da shi, ko ku in ya dawo ta ce mai gida nawa ka baya ai cefa ne 1,000, to alhamdulillah 700 ta isa ga 300 ka, wanne za ta yi a ciki? Na'am, aba ta mayar masa. To ai da mata suna nan ba su da wannan fata wata ko. To ai abin da tace ba faca ta yi zan ci a ciki na ba, tace sauran bukatu na gida irin su yara za su tafi makaranta a dan ba su yan naira 10 irin pensir, ba sai an gaya mai gida ba wandan yaro ya yage takalminsa ya yage aje a kai a gyaro, wannan 300 sai a sa ta a asusun gida a ci gaba da bukatun gida. Amma a fita da shi waje ta je ta kai gidansu ko ta ba wani a waje, wannan sai da izinin mai gida. Amma rarar gida a sarrafa ta a cikin gida, ai kamar dai an sake kashewa ne zuwa ga bukatun mai gidan. Ko to ne fi sauki a dai mayan masan ko? To saboda haka wai a nemi izinin sa, a nemi izinin sa. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace in za ta sarrafa dukiyar mijinta ta nemi izinin sa. Mai gida mun samu rarar 300, so akwai wasu yan bukatu da nake ga za a yi, kaga sai ce to ba komai war gida, ai ba komai 300, ai ba wani abu, wannan neman izinin yana da kyau. To amma bata nemi izinin ba fa, kun ga ai ba za a sarrafa dukiyar mutum zuwa ga wani abu ba tare da izinin sa ba. Idan mace ta rasu ana bin ta azumi, su waye suka cancanta su biya mata azumin? Waliyanta, man mata alaihi sawm sama anhu waliyuhu. Haka annabi ya faɗa hadisin Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda, yace wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa su yi masa. Wata mata ta zo a hadisin Bukhari da Muslim tace ya Rasulullah, mahaifiyata ta ci alwashi za ta yi azumi na wata guda, ta shiga jirgin ruwa ne yana tambal-tambal, tace Allah, insa Allah yana ji, tace Allah kan na mutu anan, na maka alkawari in dai na fita lafiya zan maka azumi na wata guda saboda kai. Sai Allah ya tseratar da ita ta tsallake kogin bata mutun ba. To kafin ta yi azumin kuma sai ta rasu, shine yarta ta zo take tambaya ya za a yi da wannan azumin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ana bin babakki kuɗi bashi, in kika biya mata yayi, tace eh, yace fa dainullah ahqqu an yuqda, sumi an ummiki, ki je ki wa babakki azumin. To tunda annabi ya ce ta je ta wa babatta azumin, sai malamai da yawa suke ganin da wancan hadisi na Nana Aisha da wannan hadisin na wannan baiwa Allah ya nuna kenan in ka mutu ana bin ka azumi sabanin sallah. Ita sallah mutum ya mutu bai ba, ko kuma ya rashin lafiya ya fita cikin hayyacinsa, kwanaki suka wuce bai sallah ba, wannan ba za a rama masa ba. Amma azumi yana karban niyaba, zakka tana karban niyaba, haji yana karban niyaba. Waɗannan abubuwan guda uku idan mutum zai iya wakilta wani ya masa haji, zai iya wakilta wani ya fitar masa da zakka, zai iya wakilta wani wato in ya mutu ya masa azumi. To waɗannan amma da tauhidi da sallah su ba sa karɓar wakilci. In baka yi imani ba, ba za ka ce a yi maka a tura ma lahira ba. Ka mutu ba ka da imani ka ce to da Allah jama'a wani ya bani imaninsa, ko ka mutu baka yi sallah baka ce da Allah wani ya ɗeban min azhar guda kaza in cika da tawa, wannan ba wanda zai saurare ka. Amma sallah a zakka, babanku ya mutu ga kuɗi ya tara bai zakka ba, ana bin sa bashin ta shekara uku hudu biyar, wannan bashin kwa iya fitan masa don ku sauƙaƙa masa. Haka nan kuma wato aka zo aikin haji, mutum ya tsufa kamar yadda wani ya zo ya ce ya Rasulallah, ko wata ta ce ya Rasulallah, babana haji ya hau kansa, amma kuma ba zai iya zama a kan raƙumi ko doki ba saboda shekaru da tsufa. Na yi masa hajin, ya ce hujji an abiki, je kiki wa babanki hajin. Kuma annabi ya ga wani amiƙati ya ɗauko harama ya ina labbaika an shubrama. Annabi ya ce waye shubrama kuma? Ya ce ɗan uwana ne, zan masa haji. Annabi ya ce kai ka yi? Ya ce a ni ban taɓa yi ba. Ya ce to kai wa kanka wannan shekarar, in ya so shekara mai zuwa so ka zo ka wa ɗan uwan naka. Haga annabi ya tambayi ɗan uwan nan yana da rai ko ya mutu ko meye dalili ba? Annabi ya ce kawai dawo kai masa wata shekara bayan ka yi naka yanzu. Shedan ya yi tasiri tsakanina da wata muka aikata aika-aika, kuma yanzu muna son yin aure da juna, yaya za mu yi? Farko ku yi nadama wannan aika-aika da kuka yi, ku yi nadama. Aba abinda Allah yake so, irin in ka yi laifi ka yi me? Ka tuba. Wan annadamu ala ma fata wa niyatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha wa la yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata wa la yaqula hatta yahdiyanillah fa innahu min alamati shiqa'i wal khizlani wa damsil basirati wa la yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata. Kada mutun ya jinkirta tuba. Ka tuba ita kuma tai istibra'i. Mai risala yace wa la yuharrimu bizina halal. Imam Mali a cikin muwadda an tambaye shi game da mutumin da ya yi zina da mace kuma suka tuba yana so zai aure ta, zai iya auranta? Yace eh. Yace ai zina ba ta haramta aure, sai dai a je ai cikin dinta tana da ciki babu, ta istibra'i babu ciki, ta tuba. Shikenan sharadin biyu ne, istibra'i in ta samu ciki, in an ba ciki a duba a ga ta yi jini daya shikenan, ko kuma an tabbatar dai ba ciki kuma ta tuba. To shi ne sharaɗin auren wanda suka yi zina kuma su ci gaba da neman gafara Allah a kafsa auban da suka yi. To alhamdulillah, kamar yadda ake gani muna da tawaga na Sheikh Usman Baba Liman Grand Kadi Retired tare da manyan malamai da suka zo. Akwai babban limamin masallacin Fadar Gombe Sheikh Muhammad Umar Findika, akwai sarkin Alhaji Hamidu Muhammad Yagede, ko na faɗa daidai, sarkin gabas ɗin Gombe, PRO na Jama'atu Nasarar Islam, Vice President Aid Group Jama'atu Nasarar Islam Gombe. Sai Alhaji Baffaji Abubakar Adam, State Chairman na Aid Group na Jama'atu Nasarar Islam Gombe. Sai Alhaji Abubakar Siddi Hashidu, ma'aji na Jama'atu Nasarar Islam Gombe. Sai Alhaji Musa Muhammad Gold, State Director na agaji na Jama'atu Nasarar Islam. Sai Alhaji Umar Ya'u Sarkin Shinkafa, State Organizing Secretary, shi ma na Jama'atu Nasarar Islam. Da haka wannan ziyara babbar ziyara ce, kuma muna girmama wanda suka zo ziyarar nan, Allah ya saka musu da alheri. Kuma kamar yadda muka saba, duk sanda Sheikh ya zo da wannan tawaga mukan dan ba shi minti biyu, minti uku, ya dan mana nasiha ya kuma ba mu shawara na dattijan da suka yi shekaru. Don mu yanzu da muna nan tukunna insha Allah. So da haka falyatafaddali Sheikh mashkuran wa ma'ajura.
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نجرما الشيخ المفسر شيخ أمين إبراهيم دوراوة masu girma shugabannin wannan kungiya ta da'awa ta wannan masallaci yan tawagata daga jama'atul nasr al-islam yan uwa musulmai mahalarta wannan masallaci yan jaridu yan agaji sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sada mu a wannan masallaci mai albarka masallacin doma na jeka da fari a yau 16 ga watan Ramadan shekara ta 1440 daidai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake daidai da 21 ga watan 5 shekara ta 2019 miladiyar annabi Isa alaihi salam muna godiya da aka ba mu dama cewa mu fadi kalma daya ko biyu kafin a rufe wannan darasi kamar yadda aka saba to akwai da yaushe na shiga irin wannan darasi ko kuma irin wannan fage na kan tuna da fadin Sheikh Abdullahi Nagwandu a cikin Fara'idul Jalila da yake cewa duk abin da zai fada ba wani abu ne mai daraja ba amma duk abin da ya fada duk abin da ya fadi akwai mai tsintarsa yake cewa laqad alimtu annahu min saqidi fa kam li kulli saqidin min laqidi to saboda haka ba za mu dauki lokaci mai yawa ba da yake an ce minti 2 ko 3 to saboda haka zan yi amfani da wannan dama in jingina wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa akan abubuwa musamman guda 2 na farko dai assasa komiti na musamman mai kula da marayu da kuma kula da su wanda asani na a Gombe babu wata cibiya ta kula da marayu fiye da wannan cibiya tasa idan za mu kira shi da assasawarsa ko kuma da taimakon Alhaji Bello Doma ala kulli halin dai in ya kama sai a ce sun taimaki juna sun yi taimakekeniya akan kafa wannan cibiya sai mu ce Allah saka da alheri domin kula da marayu yana daga cikin abubuwa da musulunci ya kwadaitar amma sau da yawa sai kaga ba a kula da su din ba sau da yawa marayu haƙoƙinsu ma sukan tozarta alhali Allah ya kwadaitar akan lada mai yawa wajen kula da marayu ya kuma tsoratar wajen cinye dukiyar maraya Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata aya da yake cewa allazina ya'kuluna innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira lallai waɗanda suke cin dukiyar maraya ko dukiyar marayu cewa ba wani abu suke shi ba wuta suke shi kuma za su shiga wutar sa'ira haka wannan tsoratarwa ce saboda haka kafa wannan cibiya ta kula da marayu ba karamar riba bace a wannan gari kuma ba karamin aiki ne da aka yi na kafa wannan cibiya ba sai mu ce Allah saka da alheri wannan shine mataki na 2 da nake so jinginawa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa abu na 2 wajen samun mutane masu zuwa suna miƙa kansu suna karɓar musulunci. Nan ma ina jingina wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, dan duk sanda na sami lokaci nakan bi darasin a radio, a talabijin, nakan bi darasin. Duk wanda ya zo ya musulunta nakan yi recording, saboda haka wannan ma ba ƙaramin aiki ba ne, kuma ba ƙaramin riba ba ne a wannan gari. To saboda haka muna jingina wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa musamman akan waɗannan abubuwa guda biyu. Sau da yawa hakkoki na marayu yakan tozarta, musamman a kotuna. A da shan shekarun baya muna da abin da ake kira ushura, a lokacin da dukkan kotuna suna ƙarƙashin NA. A tashinmu kenan muna yara, lokacin gwamnatin jihar Arewa, gwamnatin jihar Arewa gaba ɗaya mai headquata a Kaduna, dukkan sarki shi ne chairman a ƙaramar hukumarsa, wato NA kenan, Native Authority. To da yake alƙalan duka suna ƙarƙashin sarakuna, ma'aikatan kotun duk suna ƙarƙashin sarakuna, suna ƙarƙashin NA. To bisa ga ka'ida, idan aka kawo rabon gado a kotuna, to akan fidda abin da ake kira ushura. Duk abin da aka kawo na rabon gado sai a yi wato a raba da goma, a fidda kashi ɗaya, shi wannan za a kai shi baitul mali. To idan ka'ida shi ta NA a wancan zamanin, to shikenan, kuma baitul malin tana kula da abubuwa da suka shafi Islam, to babu laifi. Amma ana tafiya ana tafiya, sai aka ce to dukkan abin da ya shafi local government ya zama ba wai lallai ya zama zai tafi wajen Islama din ba ne, sai aka ce to an soke ushura daga baya. To da aka gaya wa wani alƙali bayan ya fidda ushura cewa fa an soke ushura, ba a shirewa a yanzu, abinda ya bada amsa ya ce to in an soke ushura, an soke ujura ne. Ma'anar wannan, idan gwamnati ta soke ushura, to wai ai ujura kan ba a soke ba, ma'ana ladan aiki kenan. Da sunan ladan aiki akan cire wani abu da sunan ujura. To saboda haka kaga kenan, da wannan suke fakewa ana fidda wani abu. To amma an manta da fadin Allah, innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Domin da zarar ka fidda wani abu dai daga cikin kayan marayu, to ga ayar karara, innama yaslawna fa sayaslawna sa'ira, ko innama ya'kuluna fi budunihim nara. To saboda haka muna jawo hankalin alƙalai cewa lallai idan akwai haƙƙi na waɗanda suka yi aiki, ba za a shekar a shire ba, a shire abin da ya shafi haƙƙinsu na ƙima, ko haƙƙinsu na biyan kuɗin mota, ko haƙƙinsu na sayen mai da zata motar da zata kai su. Duka wannan babu laifi, amma lallai a sani fa kuɗin marayu wuta ce, in ji Allah. To saboda haka a lura da wannan, kuma a wannan zango muke cewa muna godiya ga Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, kamar yadda muka saba faɗa cewa horo ne na Allah mutum a haife shi a birnin Kano, ya rayu a Kano, ya yi karatunsa a Kano, sannan ya taso ya bar gidansa a Kano, ya zo Gombe ya zauna wata guda. To saboda haka wannan horewa ce ta Allah. Don haka sai mu yi godiya ga Allah da ya babu wannan ni'ima. Kuma yau shekara nawa ake wannan darasi? Shekara 21 a Baro Kano a Zo Gombe. Bayan mu din ma da muke dan fadin wani abu nan, muke dan tokano wani abu daga Kano ne, muka dan tinto kadan daga Kano ne, man sakana Kano ta Kannawa. To saboda haka muna godiya ga Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da ya dauki wannan zarafi yana zuwa ya bamu ilmi wata guda. Bara a irin wannan na fada na shekar, ku bar darasin na tafsiri kawai, ku sa daukan ilmi, ku sa lokaci. Ban san ko kun yi amfani da wannan darasi ba, na cewa kuna samun lokaci kuna daukan ilmi, ba wai darasin kawai na tafsiri shikenan ana yi. To Allah ya taimako. To da wannan muke fata Allah ya mana jagora, Allah kuma ya maimaita mana, Allah ya jakwana, Allah kuma ya ƙara basira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Zanna lafiya, wanda ba sa son kasar nan ta zanna lafiya, ya Allah ka mana maganin su, ya Allah ka hada kan musulmi, ya Allah ka hada kan musulmi, ya Allah ka hada kan musulmi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.